Babasu da Sarkin Labari.
A yayin da aka yi bikin ranar demokuraɗiyya a yau, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce za a iya fitar da miliyoyin 'yan Najeriya daga ƙangin talauci cikin shekaru 10 kacal, amma gwamnatinsa ta riga ta fara.
Lift the bulk of our people.
Yace a lokaci guda kuma mu fitar da mutananmu daga talauci, kuma wannan babu yadda za a ce ba zai yiwu ba.
Nigeria can do it.
Za mu kawo cikakken rahoto akan batun, har ma da ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya akan zancen na Buhari. Ana zargin wasu matasa da boye wata matar aure tsawon kwanaki suna sha'aninsu, ƙarshe bayan baza koma aka kama su sun dawo daga Minjibir Park.
Na san tabbas na ce masa fan shekara za ni kawai na suka ce in zo mu tafi unguwa muka tafi. Ni Minjibir muka je dubba samari na a cikin su kallo muka je kallon kayan wasa.
Turkash. To ko yanzu ina makomar auren? A bangaren Zawarawa kuwa.
Ba a gidan take da zama ba, ta koma gidansu ne, kuma iyayen sun sa dokar cewa sai na dinga kawo mata wani abu daga baya, sai an dinga biyan iyar su wani abubuwa na daban.
Shi kuwa fannin mu na lafiya a yau zai kalli alaƙar da ke akwai tsakanin lafiya da jegon gargajiya ta ɓangaren likitanci. Don haka don Allah sai ku dakace mu. Mai sauraro Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki ne ke faɗin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, kuma bayan sallama da maraban. Ku zo mu yi wa shirin mabuɗi da karatun labarai daga bakin Zulfa'u Musa ya Kasai.
Wani tsohon ɗan siyasa da har yanzu yake cikinta, Hamza Usman Darma, ya yi kira gwamnatin tarayya da ta rinƙa haɗe taron rantsar da sabbin gwamnoni da shugaban ƙasa tare da bikin ranar demokuraɗiyya ta Najeriya wuri guda, maimakon gudanarwa a ranaku daban-daban kamar yadda aka yi a bana. Hamza Darma ya furta hakan ne yayin ganawarsa da gidan rediyon Dala. Ya kuma buƙaci malamai da attajirai da su rinƙa shiga ana damawa da su a harkokin siyasar domin samar da cigaban da ya kamata a ɓangaren. A nan kuma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sauya filin wasa na ƙasa da ke Abuja suna zuwa filin wasa na Mashud Abiola. Shugaba Buhari ya sanya sabon sunan ne a lokacin da yake jawabi akan ranar demokuraɗiyya a yau a Abuja. Ya kuma ja hankalin 'yan Najeriya da su rungumi harkar noma da ƙananan sana'o'i don rage talauci. Yana mai cewa gwamnatinsa a shirye take da ci gaba da inganta ɓangaren noma kamar yadda ta soma, inda sama da ƙananan manoma miliyan 2 ne suka ci gajiyar tallafin aikin noma ta cikin tsarin nan na Anko Growa.
To labaran kenan. Kuma kafin mu je ga jigon rahotanninmu na yau, Jakadiya Maryam Muhammad Usman za ta karanto wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyinku da kuka turo kan jigon rahotanninmu na jiya, wanda ya kalli batun wani gajeren notis da 'yan kasuwar siyar da dabbobi da ke kan titin Jami'ar Bayero suka yi korafin cewa an ba su tashi.
Sakonmu na farko ya fito ne daga bakin Fatsima Hausawa Sabon Titi 'yan Babura, inda take cewa don Allah gwamnati ki shiga lamarin 'yan kasuwannan, Allah ya bayyana gaskiya, amin. Kai wannan mai siyan fili a ringa sara ana duban bakin gatari, sako daga MKS Ura. Ya kamata shugabanni su rinka jin tausayin waɗanda suke mulka, sako daga Rabi Aminu Dan Madaki. Ita ma Hafsat cewa ta yi gwamnati ya kamata ta sa ido akan irin waɗannan mutane. Za mu ƙarƙare da sakon Murtala Ahmad Kwalli Gidan Doki, inda yake cewa don Allah gwamnati da ma sauran mahukunta a duba koken al'ummar kasuwar dabbobi da ke Haure tun da daidan talaka ake yi. Masu sakonnin fatan alkhairi da ma wanda lokaci bai ba mu damar karanta sakonninku ba, mun gani muna godiya, Allah ya bar zumunci.
To madalla, jigon rahotanninmu a yau zai kalli batun yadda ake zargin wasu matasa da boye wata matar aure tsawon kwanaki suna sha'aninsu, ƙarshe bayan baza koma aka kama su sun dawo daga Minjibir Park. Turkash. Da fari dai al'umma ne suka lura da yadda matar take haɗa kai da wasu matasa suna ɗaukanta zuwa yawon tamore. Mijinta bai sani ba, inda suka tsegunta masa. Shi kuma ya ce ba ruwansa da zancen gulma da 'yan tsegungumi na munafincin mutane, don haka ba zai yarda ba har sai ya gani da idansa. Kwatsam kuma sai ga shi a wannan karan. Mai ɗakin nasa ta tambaye shi unguwa, ta ce wai za ta gidansu fan shekara, kuma tunda ta tafi tsawon kwanaki ba ta dawo ba. Ya kuma bibiya iya bincikensa bai same ta ba. Nan dai ya kai rahoto Hizba da ke ƙaramar hukumar Nasarawa, inda suka baza komar nemanta. shi ma kuma ya ci gaba da neman a nasa bangaren. Kwatsam kuma ana tsaka da shagulgulan sallah, sai yayi arba da ita tare da wasu matasa biyu cikin wani babirin a daidai ta sau sun dawo daga Minjibir Park. Nan fa ya kwarmata musu ihu, akai tara-tara aka kama, kuma ba a zame ko ina ba sai wurin ƴan Hizbar, inda ya fara miƙa koken nasa. Kuma ko da jakada Abba Isa Muhammad ya haɗe da su a hukumar Hizbar, sai ya fara da tambayar wannan matar aure, wadda ta ce wai abinci ne baya bata ta koshi, duk da cewa jakadan namu ya ce bulbul take babu alamun yunwa a jikinta.
Da mutun ina gidan ba ci ba sha, sai dai uwata ta kawo mu.
Amma fa ya ce a koshe kike kullun.
To ai dai gashi nan ga uwata nan a zaune. In akwai sun sani, in ma babu sun sani. Anya an ce sauwake min yaki sauwake.
Amma shi ya ce unguwa kika ce zaki je
ku. Ni wannan unguwan na san tabbas, na ce masa fan shekara zani kawai na suka ce in zo mu tafi unguwa muka tafi. Kuma ni wayannan duk ba samari na. Ni mun jibur muka je duk ba samari na a cikin su. Kallo muka je kallon kayan wasa.
To shi ma dai mai gidan nata ya ce gaskiya ba zai iya ci gaba da zaman auren da ita a irin wannan hali ba.
Dai ina santa, amma yanzu riga Allah ba na santa.
Me yasa?
Saboda abin da ta yi mu.
Ai kaddara ce ko?
Ba wai kaddara bace. Ai yaudara ta tai. Ta tai mu daga ban shekara za ta je gurin babar su, sai aka yi mun waya, aka ce ai ga matarka a Minjibir.
Amma anya ku auren soyayya ku kai?
Auren soyayya mu kai. Gasu tan wasu ne guda biyu ni ban san su ba. Daya dai sunan sa Kanwa. Ya aka yi na san sunan sa Kanwa, wanda ya kama shi shi ya fada.
Ko hanya ce ta bi da ita Minjibir?
Me, ba hanya ce ta bi da ita ba. Saboda tare aka ce an gan su, kuma da na kira ta sai ta ce mun ai ita tana kwan shekara.
Yanzu tun da ta yi nadama ka hakura mana.
Ha, ni ba zan hakura ba, magana ta Allah kenan. Ni mijinta ne, an dade ana ganin irin haka, in ban gani da ido na ba bana yadda. Dan ni ma ina san
ko dai ta gaji da auren.
To ni dai ban sani ba, in ta gaji sai ta ce in sauwake mata, dan ni yanda riga Allah na gaji.
Su kuwa masu babirin a daidai ta sawun cewa suka yi, wai ba abokiyar yawon su bace, su dai kawai sun dauko ta ne daga Minjibir Park din a matsayin fasinja.
Ni aiki nake, ban taba ganin ta ma in bayo ba, saboda zan je na wuri a ta sakunle. Bayan ko sanin ta ban bara taba ganin ta ma ni.
To me ya faru a can Minjibir Park?
Ni na san me ya faru, aiki nake, tare ni kawai suka fane yabo su.
Ni abin da ya faru mun je Minjibir.
Amma me ya hada ku da ita wannan ma? Me ya alaka ku da ita?
Ni ba mu da wata alaka da ita. Ga ta nan ka tambaye ta mana kaje. Ba mu da wata alaka da ita.
To a bangaren hukumar Hizbar kuwa, mataimakin komandanta a karamar hukumar Nasarawar Rabi Abdullahi cewa yayi ya zuwa yanzu suna kan bincike don ganowa shin ko wani abu ya shiga tsakanin matar auren da waɗannan matasa. Amma fa batun mutuwar aure su ba sa goyen baya.
Mun same su tare da ita kuma a cikin adaidaita sahun, kamar yanda yake mana bayani suna daukanta adaidaita sahu su fita da ita. To haka yau kuma Allah ya bamu nasara, jiya mun samu mun danko su, yanzu gashi har mahaifiyarta tana gaban mu, ita ma tana gaban mu, amma ita ta ce ba a gidan shi take ba.
Abinciken da kuka yi me kuka samu yanzu?
To abinciken da muka yi gaskiya ne matar sa ce, kuma da aure a tsakanin su basu rabu ba, amma ita yanzu tana ikirarin cewa sai sun rabu, shi yana ikirarin ya gaji da zama da ita. Wannan kuma duk wani abu ne na bacin rai. Hukumar Hizba a shirye take da su daidaita zaman nan da yardar Allah. Su samarin can ko menene cikin binkitan mu, abin da ya nuna mana za mu mika su gaba domin akwai headquarter mu dan daukan matakin da ya dace.
To al'umma sai a kiyaye a kula mutuka, domin dai wannan zamani da muke ciki sai dai Ubangiji ya kiyaye. Kuma wannan shine jigon rahotannin namu a yau, wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kai ta lambar waya 0809-1-4-9-5 sai kun aiko. To wannan labari dai gabanin kawo muku shi mun sanya shi a shafinmu na Facebook, inda al'umma bila adadin suka bibiye shi har ma wasu da dama suka bayyana ra'ayoyinsu a kai, inda Ahmad Awwal Suleiman da baban nan Gezawa da Magar Zali Ibrahim Gaza suka rubuto ra'ayinsu na Allah ya kyauta akan wannan al'amari. Shi kuwa dan baiwa Kano cewa yayi, ai yanzu abinda ake yi kenan. Abdurrahman Hashim Alhajin Jakara kuwa ya rubuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya karkare da Allah ya kare mu, ya kare zuri'ar mu, ya kuma shirya dukkanin bayinsa da suka kangare a mu. Kuma saboda lokaci ba dan ra'ayoyin sun kare ba, za mu karkare da ra'ayin Ummu Kulsum S Alhassan, inda ta ce Allah ya kare mu daga sharrin zuciya. Kuma kuma za ku iya bibiyar shafin namu na Facebook Dala FM Kano 88.5 domin ganin irin labaran da muke sanya muku har ma ku bayyana ra'ayoyinku akai ko kuma ma ku ziyarci shafin mu na internet www.dalafmkano.com don ku saurari shirin kacho kan baki daya kuma ku saurari shirye-shiryen tashar kai tsaye a lokacin da suke tsaka da gudana Allah Ubangiji ya bar zumunci amin To a yayin da ake zargin mata auren da bin maza suna holewa saboda ta ce wai mijin baya bata abinci har ma auren yake rawa saboda hakan shi kuwa wani mutumi tuni ma ya riga ya saki tasa matar saboda yadda ta kaura zuwa gidansu saboda ba shi da komai kamar dai yadda ya sheda azantawar su da Jakadiya Asma'u Sadiq Baby Nice lokacin da ta masa tambaya kamar haka
bawan Allah zamu so mu ji me ya raba ka da taka matar
asali na da yaron mota ne ina da mai gida shi kuma mai gidan na matsala ta faru a kore mu ni kuma na dawo gida bana da aiki matar ta ta ga abin yayi yawa ta zo ta saka kayan dakin ta kasuwa da zan mata bana je kasuwa in juya to kuma kasuwa abubuwa suka narki she ba ta shawara da iyayenta ba iyayenta da kaba suka zo suka yi bincike suka gane cewa ni na zo ne na kar musu da kudin ya suka maka ni a kotu kotu ta kuma ta zo ta sasanta mu dai aka zo aka biya da kudin kayan daki abubuwa dai suka narki suka ce sai an dinga biyan yar su wani abubuwa na daban
kamar ya sai an dinga biye su kana nufin cewa ba a gidanka take da zama ba
ba a gidanta take da zama ba ta koma gidansu ne kuma iyayen sun sa dokar cewa sai na dinga kawo mata wani abu da ka baya
kai ba ka da gidan zama ne ko kuwa
ina da gida kawai dai aka san abubuwan da suka faru ne baban mu ta shawarce ta ce kawai dai wannan auren gwanda hakuri da shi a rabu
to amma yanzu ruwa dai ne in ka ce tana son ka idan misali an daidaita za ka iya dawo da matarka
idan har da yuwar za a daidaita din za ta iya dawo amma tunda aka san dai rashin aikin yi ne da ya raba mu
yanzu an samu aikin ko har yanzu dai ana jika
har yanzu dai gaskiya ana ta neman aikin
to sai mu ce Allah ya kyauta amin kuma da haka za mu je ofishin babban manaja Aminu Bello wanda zai sada mu da Muhammad Umar Sharada ya kawo mana sakonnin talla
Makarantar Ashakur English and Computer Institute, mashahuri akan koyan harshen Turanci da ilimin computer a sauƙaƙe, yanzu ta fara ɗaukar sababbin ɗalibai ga masu son gogewa sarai a harshen Turanci haɗe da iya rubutu da karatu. Kuma a fannin computer, Ashakur English and Computer Institute na ba da shaidar certificate zuwa diploma na ƙwarewa a matakai daban-daban kamar computer appreciation, information technology, data processing da saura da dama. Suna da ajin yara zubin shekaru 12 da haihuwa. Dukkan waɗannan matakan karatu na kammaluwa ne cikin wata uku rank kowane aji sannan a karbi shaidar certificate farar daya
zaka iya registration din jarabawar private wa ek da neko inda za a dace da samun 9 credit babu sauran jira sai a nufi a Ashakur English and Computer Institute a Sabon Titi kusa da underpass kan titin zuwa Gaida gidan Na'isasto saman Bene sannan kuma akwai adashin gata na biyan kudin a hankali za a samu form din makarantar Ashakur a Garba Karfe dake Sharda Kunar Ganduje ko kuma na CV Superstore dake Gaida Kuka uku ko kai tsaye a tuntubi lambar waya kamar haka 08024100036 ko kuma 07093611627 Ashakur English and Computer Institute matakin farko ga samun nasara
Shakka babu a El Samat komai na mata ne domin mata su ne tushen rayuwa mata malaman al'umma mata hasken rayuwa mata iyayenmu idan babu ku babu gida mata a dangari ohoho ina mata masu son cancada ado don burge mai gida ina mata masu son kece raini a gidan biki ina mata masu son zama taurari wajen caba ado a tsakanin mata masu ji da kansu ku kasance a rukunin kantunan El Samat dake shaƙe da gallagallan atamfofin Nigerian Wax Diamond Classic Cote d'Ivoire Brilliance Attitude Fighter Touch Chicken Baby Dochi Pattern Holland Swissless, Swiss Atampa, Swiss Cutting, Swiss Boil, da sauran lishika da materials da suka dace da kwalliyar zamani. Abin sha'awa. Dagwas, dagwas. Domin kada a ba ku labari, rukunin kantunan El Samat sun fara daga lamba 8 Unity Road, lamba 83 Layin Jallaba, da lamba 1 Amana House, da lamba 1 Ibrahimawa kan titin IBB, duk a kasuwar kantin Kwari. Sai El Samat dake Ado Bayar Mall, da kuma El Samat dake gidan marigayi Sheikh Khalifa Isa Karabiu, titin Ibrahim Tayo, a kanan Dabo, Nigeria. A kantunan El Samat, da karamar riba muka dogara da neman al
To madalla anan kuma a yayin da akai bikin ranar demokradiya a yau shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ce za iya fitar da miliyoyin yan Najeriya daga kangin talauci a cikin shekara 10 kacal kuma har ma gwamnatin sa ta riga ta fara
and at the same time lift the bulk of our people out of poverty and onto the road to prosperity.
Yace a lokaci guda kuma mu fitar da mutananmu daga talauci kuma wannan babu yadda za a ce ba zai yiwu ba. China tayi, India tayi, Indonesia tayi, Nigeria ma za ta iya.
Nigeria can do it. These are all countries characterized by huge burdens of population.
Duk waɗannan ƙasashe suna da yawan al'umma. China da Indonesia sun yi ƙarƙashin mulkin ƙarfa-ƙarfa, India kuma ta samu nasara ƙarƙashin mulkin demokradiyya. Za mu iya ta kyakkyawan shugabanci da manufa, za mu iya cire ɗaruruwan miliyoyin 'yan Najeriya daga ƙangin talauci a shekaru goma. Duba da kashi 60 na farashin man fetur a tsakanin shekarar 2015 zuwa 2016, bibiya da kuma abubuwan da ido yake iya gani sun nuna cewa mun haɓaka ci gaban tattalin arziki da kuma daƙile hauhawar farashin kayayyaki. Kuma yanzu muna sa ran ɗagawar kayayyakin mu na cikin gida da kaso 2.7 cikin 100 a wannan shekara.
And our GDP is expected to grow by 2.7% this year.
To shugaba Buhari dai ya kuma ƙara da cewa duk da 'yan ƙalubalen da aka fuskanta a baya ba shi da shakku ko kokwanto. Dangane da cikar mafarkinsa a kan Najeriya wajen bunƙasa tattalin arzikinta, kuma cikin shekaru hudu masu zuwa za su ci gaba da aiwatar da rubutaccen tsarin sauya fasalin Najeriya. Ga kuma turancin nasa, tunda dai mun riga mun taƙaice shi a Hausa, inda ya fara da yayi kuwa 'yan Najeriya masu girma da masu sarauta.
Fellow Nigerians, your highnesses, your excellencies, ladies and gentlemen, despite these challenges over the last 4 years, my optimism about Nigeria's future is unshakable, and Nigeria's role in the world as an emerging economic force is without doubt. Over the next 4 years, we are committed to assembling a strong team of Nigerians and allies to implement our transformative plans and proposals.
To kome ra'ayoyin 'yan Najeriya akan zantukan na shugaba Buhari? Ga abinda wasu anan Kano suke cewa cikin zantawarsu da jakada Abba Isa Muhammad da Buhari Isa.
Sai ma shekara goma, iya shekara hudu ya zuwa yanzu. Wasu ga halin talaucin sun fi na da ninkin ba ninki.
A duniya dai duk inda mutum yake ba abin da yafi zaman lafiya, kuma game da wannan ya taka rawar gani.
Gaskiya a gani na maganar shugaban ƙasa ba haka take ba. Saboda zaka gani ko ga daliban mu, zaka ga wani yaro saboda kangin rayuwar da ake ciki, garin Allah zai waye abinda zai ci ya tafi makaranta. Iyayensa ba su da shi da za su ba sa. Makaranta da za a ba sa babu har ya zo ya gagara a koro maka yaro daga makaranta.
Kina ganin to a shekara goma zai iya yiwuwa cewar a fitar da Najeriya daga cikin kangin talauci?
To Allah ya sa za mu gani in muna da araran, amma a baya ba a yaba yanzu a ce za a yi.
To har yanzu dai muna kan ranar demokuraɗiyyar, inda jakadun Baba Suda, Tijjani Adamu da Abubakar Sabo suka haɗa mana wani rahoto na musamman akan shekaru 20 ɗin da aka yi ana demokuraɗiyya ba tare da karyewa ba a Najeriya. Inda za mu ji ko ma wai shin tsawon shekaru 20 ɗin al'umman Najeriya sun gani a ƙasa?
Yau shekaru 20 kenan da komawa mulkin demokuraɗiyya a Najeriya, tun bayan da soji suka mika mulkin ga farar hula a shekarar 1999 daga hannun tsohon shugaban ƙasa Janar Abdulsalam Abubakar mai ritaya zuwa ga Olusegun Obasanjo. Kuma tun daga wancan lokacin ne ake gudanar da bikin ranar demokuraɗiyya tare da rantsar da shugaban ƙasa da gwamnoni a ranar 29 ga watan Mayu, wanda a yanzu aka fara gudanar da shi a karo na farko a ranar 12 ga watan Yuni.
Dangane da wannan batu ne muka yi taɓin alida malami a college koyar da malanta da ilimin share fagen shiga jami'a, wato CAS, Malam Kabiru Sufi. Shin a shekarun da aka shafi ana demokradiyya, 'yan ƙasa mai suka irga nasara ko akasin haka?
An samu riba din, kuma za a iya cewa akwai inda aka samu akasin haka. To amma har kullum akan duba abin da yake mai alfanu domin a yi godiya ga Ubangiji, sai kuma shi akasin haka din ana duba shi ne domin kokarin kawo gyara a kai. Abubuwan da aka samu na ci gaba ta fuskar demokradiyya din, ɗaya daga cikinsu mafi muhimmanci shi ne samun dorewar demokradiya din da ya kai har wannan a shekaru da suka kai 20. A inda zamu iya cewa kuma an samu akasin haka shine ita kanta demokradiya din yadda ake operating dinta ka riga ganin kamar ana samun cin karo da juna.
Shi kuwa Dr. Sa'id Ahmad Dukawa na sashin koyar da kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero zantawa muka yi da shi dangane da mai da ranar 12 ga watan Yuni a matsayin ranar demokradiya ko mai yan kasa za su amfana.
Na farko dai ya wofintar da Bashir Tofa wanda suka yi takara tare da Abiola tare da ciwar ba a san waye ya ci zaben ba taka mai mai a cikin su Abiola ita waye Bashir Tofa ibiyayya amma yanzu aka girmama Abiola yana mace aka wofintar da Bashir Tofa yana raye tsala ta biyu biya musu wannan bukatar wanda wata kila Obasanjo abinda isa shi yake biya musu kenan wato kaman an ce musu ne duk sanda ka sa gwamnati a gaba da caccaka to za ta yi maka abinda kake so ko ba daidai bane saboda haka wannan zai sa su sake ballo wata rigimar kuma sun ma ballo din yanzu sun ce kuma yanzu suna so su ci gashin kai su a Najeriya.
A nasa bangaren matashin nan kuma dan gwagwarmaya Comrade Hamisu Umar Kofar Na'isa shugaban kungiyar bunƙasa ilimi da ci gaban demokradiya da samar da daidaito a zamantakewa wato SETSAC bayyana bambancin demokradiyar Najeriya da ta Turawan yamma yayi a bangaren ci gaba a tsakani
kasashen da suka ci gaba baya ce a ce wai an ba wa ƴan banga makamai da kayan maye da wasu abubuwa suka dincinta ka domin su kawo tsaiko ga zabe
ko ya al'umma suke kallon shekaru 20 din na demokradiya ga ra'ayoyin wasu mutane
abubuwan da ƴan Najeriya suke bukata ba shi shugabannin Najeriya suka sa a gaban su ba
zamu iya cewa an samu ci gaba sosai sosai duk da akwai wasu kalubale da musamman yanzu muka samu kanmu a ciki
daga tasowa ta har zuwa yanzu ban ga wani ci gaba da aka samu ba da wani ƴanci ko wani taimakon jama'a
a yayin bikin ranar demokradiya da ya gudana yau a Abuja jami'an tsaro sun gudanar da gangamin fareti a gaban shugaban kasa da mataimakin sa da gwamnoni da kuma sauran al'umma ciki har da shugabannin kasashen waje
Abakar Sabo
Tijjani Adamu
Basuda
an gaida jakadun rahoton ranar demokuraɗiyya irin tamu ta Najeriya kuma kafin mu karkare za mu je ga fannin mu na lafiya inda jakadiya Nafisa Ahmad ta tattauna da wani ƙwararren likita Dr. Muhammad Kawu Magashi dangane da alaƙar lafiya da jegon gargajiya ta bangaren likitanci
shi dai wankan jigo al'ada ce kuma shi kansa batun shan kunun kanwa wani abu ne wanda kamar al'ada ce yanda ake yin wankan jigo ruwa ne tafashashshe za a dauka mace za ta sa ganye ta dinga diba tana watsawa a jikinta wanda akwai hadari babba sosai musamman ga wacce misali take da ciki ta haihu musamman kuma in akai rashin sa'a ma a ce tana da hawan jini kuma akasari zaki ga wanda aka fannana tawo kada su wankan jigo masu hawan jini ne abin da ke akwai shine idan mace tana fama da hawan jini kafofin jinin ta suke suke saboda haka zuciya sai ta yi aiki tukuru wajen tura jini shi yasa karfin bugawar jinin yake da yawa saboda haka zuciya tana wannan aikin ne ta hanyar bugo jinin nan ta yanda zai iya shiga ta tsukakkun wannan kafofin jinin to sai ya zama na kuma an zo an yi wankan jigo to abinda wankan jigo zai samar shine shi kuma dan ruwan zafin nan yayi yawa a jiki to ita kuma gaba ɗaya naman zuciyar duk sai ya saki saboda haka zuciyar ba za ta iya turo wannan jinin yanda ya kamata ba to abinda zai biyo baya zai zama na cewa zuciya ta kasa ko a ce mace ta fadi ko a mace mace lokaci ɗaya ta suma ko a ce ma daga nan inda ta fadi shikenan kuma ta rasa ranta sannan kuma idan kika dauki kunun kanwa kanwa gishiri ce kuma ga wanda ya san yanda ake kunun kanwa a kasar Hausa za a saka ta inda sai kaji kanwa tana kama bakinka shi kuma mai hawan jini ɗaya daga cikin babban matsalar sa shine tasirin wannan gishirin a jiki ne yanda yake taimakawa wajen tsukewar wannan kafofin jini to sai zaman kuma gashi za ta zo ta dirkawa kanta wani gishirin mai yawa to wannan kin ga sai dadda zafafa waccan illa ta waccan hawan jinin kenan shi a hikimar bahaushe da yake cewa sha kunun kanwa yana cewa sha kunun kanwa ne saboda ruwan nono yaso tabbas duk macen da ta haihu muddin za ta yi amfani da abubuwa masu roro kowane iri ne ko da ruwan take sha akai akai ko misali ruwan shayi take sha ko kunun zaki take sha duk wannan abu ne wanda zai taimaka wajen samar da ruwan nono ba wai lallai sai kunun kanwa ba in kuma kunun ne akwai kunun gyada akwai kunun tsabiya duk mace tana iya amfani da wannan
su mutanen baya da can da suke yin mu'amala da wannan ruwan zaki ko
kunin kanwa din su matsalar ba ta faruwa da su ne ko kuma wayewa ce ba a samu ba kamar yanzu
wata kila yana faruwa dai ku amma kin san da yawanci mace ta rasu a irin wannan yanayi ma ai kawai cha za a ce shikenan kwanan ta ne kare ba ma a tunanin me ya jawo yanzu kuma da wayewa kan ciwar ma har za a je asibitin domin kin san shi kansa gano larura ai kusan rabin maganin ta ne kila a bayan yana ta faruwa ba tare da ma an sani ba kuma in aka kwatanta da yawan mutanen a da da yanzu wanda da yawa irin wannan abubuwan kin san in suka faru ma kawai ake cewa aljini ne ya buge mace
to sai mu ce an gaida Nafisa da kokari kuma da fatan Allah Ubangiji ya kare mu da lafiyar mu kuma kiyaye matakan samun lafiyar Allah ya sa haka amin za mu karkare a madadin Bahari Isa wanda shine ya sada ni da ku sai abokan aiki ɗan biyar sarakan zazu ni kuma da na shirya na gabatar Ibrahim Abdullahi tsoran dinki nake cewa tammat bihamdillahi wassalamu alaikum.